من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا فاك داود مونا رانا تلي تنين حدوغة رمضان ألف دا داري حدودة أربعين دا دايا وشفاي دا دا عشرين دا بقوي جواتا أبريلو شكرا تدبو بيو دا عشرين منا نن أتكين يردن الله دا صن سادة نفن سادة آغا جن سادة تيما كونسا أتكين شي غبا دا تفسير القرآن مجرمة wannan tafsiri yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass nan bi Azikwe a cikin jihar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna Najeriya. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta 12 a cikin Al-Qur'ani, wato suratu Yusuf, wacce muka karanto cewa ta sauka a Makka sana kuma da ayoyi 111. A jiya mun kwana akan aya ta 10 wacce ita muke bayaninta sai lokaci yayi mana halinta. A don haka insha Allah malam zai nana ta mana wannan aya, sannan mu fassara sai mu ci gaba. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala qa'il وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
تو باين أنزونا أنا محاورة tsakanin annabi Yusuf a tsakankanin ƴan uwansa, kowanne na irin faɗin nasa albarkacin baki. Wasu na cewa a kashe shi, wasu suna cewa a'a kar a kashe ta. Mun karanto cewa dukkanin annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko dole sai ya fuskanci irin wannan matsatsi daga wurin mutanansa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanci irin wannan. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanansa wani lokaci sun taba zama suka tsaya suna muhawaran shin ko dai a fidda shi ne daga cikin garin Makka, koko a'a a daure shi a tabbatar da shi, koko a'a a kashe shi. To in ka duba Qur'ani gaba daya, zaka duba kowane annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko yakan fuskanci irin wannan tsangwama. Ga annabi Shu'aib, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يا كاي شعيب ko dai ka dawo kan tafarkin mu da kai da wadanda suka ce sun yi imani magoya bayanka, ko kuma mu fishe ku daga cikin ƙaryar mu, wato ƙasar mu. Annabi Salih haka mutanansa sun gaya masa, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hada. Da muna tunanin kai ne muke so mu ba sarauta, kai muke so mu ba jagoranci, yanzu kuma sai ka zo mana da wata da'awa ka ce da irin wannan magana, irin wannan magana. Annabi Nuhu ya fuskanci irin wannan magana. Qalu la in lam tantahi ya Nuhu latakunanna min al-marjumin. Idan baka daina wannan da'awa ba, da sannu zaka kasance daga cikin wanda zamu jefe. Annabi Lutu an gaya masa irin wannan magana, qalu la in lam tantahi ya Lutu latakunanna min al-mukhrajin, idan baka daina ba wallahi da sannu zamu zaka tsinci kanka daga cikin wanda muka fitar daga cikin wannan gari nawo. Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule mana irin cututtukan da annabawa suka fuskanta daga wurin mutanansu. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Wato dukkanin annabin da yazo yakan fuskanci irin wannan tsangwama. Sai dai abinda ke bambanta annabin Allah Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran annabawa, shi ba mutanen gari ne suke fada da shi ba, ƴan uwansa na jini su ne suka taru suna muhawara ko dai a kashe shi ko kuma a kai shi wata ƙasa ko kuma a badda shi daga fuskar mahaifinsa, ta yadda yake mahaifinsa ba zai sake tunaninsa ba. Allah subhanahu wataala ce qala qa'ilun minhum, mai faɗi daga cikinsu sai ya faɗa. Malamai sun faffaɗi ra'ayoyi da dama. Imam Qatada rahimahullahu yace wanda ya faɗi wannan magana shine Rubay, shi kuma shine mafi girma a cikinsu. Yace a'a, la taqtulu Yusuf, kar ku kashe annabi Yusuf. Imam Suddi rahimahullahu yace wanda ya faɗi wannan magana shine Yahuda. Imam Mujahid yace a'a, ɗaya daga cikinsu mai suna Shamun shine ya faɗi wannan magana. Allahu a'lam, ko dai Rubay ne ko Yahuda ne ko Shamun, Allah subhanahu wataala ya bamu labarin cewa an samu sassauci daga ɗaya daga cikin ƴan uwan annabi Yusuf, wanda yake ganin bai kyautu a kashe shi ba, bai dace a kashe shi ba. Qala qa'ilun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub, abinda nake ba ku shawara ku jefa shi a cikin kogon rijiya. In an ce aljub, wato rijiya ce kamar da Imam Qatada ya faɗa radiyallahu anhu, yace bi'run bi baitul maqdis, wato wata rijiya ce a baitul maqdis a can Palestine a yau a yanzu. Don haka sai suka yi shawara, yace to in har kun ce sai kun kashe shi, ni ban ce kar ku dauke annabi Yusuf daga fiskan baba ba, ni ban ce kar ku zalunce shi ba, ni ban ce kar ku wulakanta shi ba, amma abinda nake ba ku shawara kar ku kashe shi ku jefa shi a cikin kogon rijiya. In an ce ghayabat, wato abinda ido bai iya gani. Aljub kuma ita ce rijiya, wato wacce yake tana da kogo. Sannan a wannan, kamar da muka yi bayani jiya, wato akwai riwayoyi guda biyu. Akan karanta ghayaba bil ifrat ko bil tauhid, wato da ainihin kadaici, wa alquhu fi ghayabatil jub. Sannan akan karanta bil jam, wa alquhu fi ghayabatil jub, wato ku jefa shi a cikin kogonnin rijiya. Duk irin kogon da kuka samu wanda kuke da tunanin annabi Yusuf zai shige ya fada ciki, to ku jefa shi a cikin sa. In kuka yi wannan, yaltaqithu ba'du as-sayyar, wasu daga cikin matafiya za su tsinci annabi Yusuf, in kuntum fa'ilin, in kun kasance ku masu aikatawa ne. Wato shawarar da nake baku, kamar yadda na bayani, an ce ɗaya daga cikin wanda ya wannan magana shine Yahuda. A lokacin da aka zo, kamar da Imam Suddi da waninsa ya rawaito cikin Isra'iliyat, inda babu laifi a gaya wa duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa, a lokacin da suka fita aka ce annabi Yusuf sai ya kama rigan wannan, sai wannan ya naushe shi, sai ya kama rigan wannan, wannan ya mare shi, ya kama rigan wancan, wancan ya hantare shi, ya riƙe wannan, wannan sai ya tsangwame shi. Don haka nan bai samu tausayi daga wurin kowa ba. Sai yake ce da wato babbansu kenan Rubay, ya kai Rubay, lallai ka tuna girman baba da matsayinsa da shekarunsa da kuma irin begena da kuma ƙaunata da yake yi, ka ji tsoron Allah, kar ka kasance daga cikin mutanen da za su zanto an damal malama baba lissafi. Aka ce bai saurare shi ba. Sai Yahuda sai ya tsaya ɗaya daga cikin ƴan uwansa ya ce to babu laifi, ni ko matuƙar ina raye ba za su kashe ka ba. Don haka ana tafi ana tafi, sai aka ce sai ƴan uwan sai suka juya suka ce to kai Yahuda, idan baka fidda yawunka ba akan wannan yaro, to da kai da shi zamu kashe su gaba ɗaya, da kai da shi zamu kashe ku gaba ɗaya. Sai aka ce to, sai ya ce to yanzu in ya ga mana cewa babu tantama, kun kudiri aniyan, sai kun batar da annabi Yusuf, to bari in baku shawara, domin kisa yana ɗaya daga cikin manyan zunubai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kar ku kashe shi, in ya zamana dole sai kun yi haka ɗin, to ku jefa shi a cikin kogon rijiya. idan muka koma a cikin qira'at kamar da na bayani mun karanto baiti na Shafiriyya jiya ghayabatin fil harfain bil jam'i nafi'u imamu Nafi shine yake karantawa bil jam' wa alquhu fi ghayabatil jub wato duka wuraren guda biyu da wannan wurin da kuma can inda zamu karanto gaba kadan yana karantawa bil jam amma mutanen Basra da Kufa da kuma Makka suna karantawa ainihin bil ifrad wato ainihin da kadaici suka ce wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du as-sayyab in aka ce al-laqsa intuwa wasu daga cikin matafiya masu shudewa za su tsinke shi in har kun tabbata akan sai kun aiwatar da wannan aiki na ku to a larabci idan muka koma zamu ga anan wato Allah subhanahu wa ta'ala ce yaltaqithu bil ya amma kuma akwai daga cikin qurra waɗanda suke karantawa taltaqithu kamar Imam al-Hasan da Qatada da Ibn Abi Abla rahmatullahi alaihim suna karantawa bitta taltaqithu ba'du as-sayyar Imam al-Zajjaj rahimahullah yace dukkan waɗannan fuskokin a larabci sun halatta ana iya cewa yaltaqithu ana iya cewa taltaqithu abinda yasa ya halatta kuwa malamai sun yi kokarin kafa hujjoji da dama misali tun cikin Qur'ani zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai inda yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin kaga idan ka duba anan da a ce ba Qur'ani bane tunda yace inna rahmatallahi ar-rahma mu'annata ce wato mace ce saboda daga cikin alamar da ake gane suna mace shine ta zo da alifin koko ta zo da ta'u kamar yadda ainihin Imam Malik ya faɗa a cikin ainihin alfiyarsa don haka sai a ce inna rahmatallahi qaribatun min al-muhsinin da haka ya kamata a ce da ba Qur'ani bane to sai malamai suka ce a wannan ya halatta a larabci saboda dalilai kaman haka abu na farko ana iya awwalawa bi ma'ana a juya ainihin mu'annasa ta dauki suna na muzakkari kaga ar-rahma an awwalata da at-tarahum ko kuma ar-rahmu bi ma'ana inna rahmallahi qaribun ko kuma inna tarahumallahi qaribun fuska ta farko kenan fuska ta biyu malamai suka ce a'a akwai wani takdiri abinda aka shafe mahzuf takdirin sa wato sifa ne li mawsufin mahzuf asalin sa inna rahmatallahi shay'un qaribun min al-muhsinin don haka qaribun din mawsufun ne li sifa mahzuf ba wai khabari bane na ainihin rahmatullahi din ba fuska ta biyu kenan fuska ta uku suka ce a'a rahma din wato mu'annasa ce majaziyya ba ainihin haqiqiya bace mace ce amma ba haqiqiya ba don haka shi sa tunda ba haqiqiya bace don haka sai ya bada fuskan kana iya cewa inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin fuska ta hudu suka ce a'a an dauki qaribun ala wazni fa'il wanda yake jam'i ne koko suna ne wanda namiji da mace suna iya tarayya a cikin sa zaka ce ja'a rajulun ko ra'aitu rajulan qatilan za kuma ka yace ra'aitu imra'atan qatilan ba tare da ta'un ba haka kuma fa'ulun misali kaman dahuq misali zaka ce ja'a rajulun dahuqun ja'at imra'atun dahuqun irin wannan ya zo da shi alqur'ani ya cewa wa imra'atuhu qa'imatun fa dahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun ala wazni fa'ul don haka da fa'ilun da fa'ulun wato jam'i ne koko wazani ne ma'auni ne wanda namiji da mace yana iya tarayya a ciki don haka shi sai aka ce inna rahmatallahi qaribun ba ce qaribatun ba fuska ta biyar suka ce abinda yasa haka din ke iya yiwuwa saboda ainihin mu'annasi ya baƙunci muzakkari mu'annasi shine rahma ya baƙunci muzakkari shine ismul jalala to duk sanda aka samu wannan a cikin larabci yana iya daukan fuskoki guda biyu zaka iya ce taltaqithu ba'du as-sayyara zaka iya cewa yaltaqithu ba'du as-sayyar sai suka kafa hujja da fadin wani wanda yake cewa wato ainihin ra'at marra sinina akhadna minni ra'at marra sinina akhadna minni kaga marra mudhakkar ne as-sinina muannas ne amma sai ce akhadna bai ce akhadha minni ba saboda ainihin muzakkari ya ainihin gwami muannasi namiji ya kusanci mace don haka duk wanda ka dauka a ciki babu laifi shine mai hikima ke cewa ra'at marra sinina akhadna minni kama akhadha istiraru min alhilal suka ce to wannan fuska ya halatta a karanta yaltaqithu ba'du as-sayyara taltaqithu ba'du as-sayyara malamai sai suka fuskantar da qira'an taltaqithu bitta suka ce wanda ya karanta da taltaqithu bitta kamar wato ya ce ne taltaqithu as-sayyara wato matafiya za su tsince shi za su dauke shi in kun kasance ku masu aikatawa ne to wannan shine a takaice na'am to bayan sun riga sun shirya abinda suka shirya suna son su yaudari dattijo mai albarka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yaqub sai suka ce qalu suka ce ya abana ya kai mahaifinmu malaka la ta'manna menene yasa ba za ka amince mana ba baka aminta da mu ala yusuf akan dan kankanin kanin mu yusufa wa inna lahu lanasihun alhalimu innan lallai za mu kasance masu masa nasiha me yasa kake tsoron ka bamu shi me yasa ba za ka yadda da mu ba akan wannan dan dana mu bayan kai ne uban mu tsatsan mu daya tashin mu daya komai na mu daya amma kuma sai zama da cewa baba kana tsoro ka ki ka aminta da mu anan akwai qira'at idan muka duba zamu ga ta'amanu wato fi'ili ne mudari'i mudari'i kuma kamar yadda malik ke cewa rahimahullah irfa mudari'an idha yujarradu min nasibin wa jazimin ka tas'alu asalin mudari'i ya kamata ya zo da gamma ne to amma anan shine kadai guda daya da ake cewa ar-raumu a wurin wasu koko al-ishmam malaka la ta'manna zaka kumbura harshe ka fitar da wani dan sauti wanda yake ba za a ji ba akwai qira'o'a da dama a karkashin wannan aya jumhurul qurra wato malamai gaba daya sun dauki harakatul mim sun shigar da ita a cikin nunun da haka sai suka karanta bi fathil mim malaka la ta'manna ba su ce malaka la ta'ammunu na ba wa in kana akwai wanda ya karanta a cikin wannan jumhurin malamai abinda suka karanta kenan bi fathil mim sannan abu ja'far ya karanta bi fathil nun amma min ghairi al-ishma yakan ce malaka la ta'manna shi bai ishmami ba amma jumhurul malamai kamar da muka yi bayani jumhurul qurra so sun yi ishmami imam al-hasan radiyallahu anhu shi kuma ya karanta bi dhammil mim qalu ya abana malaka la ta'munu mununa sannan kuma akan karanta har wa yau malaka la ta'ammanuna amma qira'at da jumhurul malamai suka tafi akan ta ita ce bil ishmam malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun menene yasa ba za ka aminta da mu akan dan dan kanin mu ba yusufa lallai mu kuma dinnan masu masa nasiha ne za mu kwabe shi za mu tsawata masa za mu nuna masa abin da ba daidai ba gashi nan
arsilhu ma'ana wadain yarja wa yal'aba wa inna lahu lahafidun
har wa yau suna jin hankalin mahaifinsu annabi yaqub sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baba kar ka damu mu dai yayi ne ga annabi yusuf kai kuma da mu da shi mahaifinmu ne abinda baka so baba ba za mu yarda ya cuci dan kanin mu ba sannan muna rantse maka da Allahn da za mu koma mu karanta masa ayyukanmu idan kaga wani abu ya tafi da danka yusufa lalle ka tabbata cewa bakin rai bakin fama babu wani mutum wanda yake numfashi a cikin mu don haka duk abinda zai same shi iyaka abinda za mu yi za mu yi arsilhu ma'ana gadan baba a gobe idan Allah ya kai mu ka aike mu tare da shi annabi yusuf yarta wa yal'ab yarta din nan malamai sun fassara shi da fasarsari da dama daga ciki ibnu al-anbari da shi da ibnu qutaiba rahmatullahi alayhi ma suka ce an ce yarta bi ma'ana ya'kul ka aike mu tare da shi annabi yusuf zai ci zai sha babu abin da zai tsangwame shi don haka sai suka yi kokarin kafa hujja da cewa wani mawaki yana cewa wa habibin li idha laqaituhu wa idha yakhlu lahu lahmi rata suka ce rata bi ma'ana akala fasara ta farko kenan arsilhu ma'ana gadan yarta zai ci abinda zamu ci zai kuma sha abinda zai sha sannan akan fasara yarta bi ma'ana yalhu wa yanshat ka aike shi tare da mu, zai yi nashadi, zai yi wasanka. Imam Qatada rahimahullahu shine ya fassara wannan. Sannan ana fassarawa wato ainihin yaf'a, zai yi tafiya inda zai kai, zai kai, zai dawo a inda ya ga dama zai wasansa, babu kuma abin da zai shame shi. Arsilhu ma'ana gadan, ki aike shi tare da mu gobe, yarta zai yi wasansa, koko zai ci, koko a'a zamu nishadantu, wa yal'ab zai kuma yi wasansa, wa inna lahu la'afidun, lallai mu kuma mu dinnan masu kariya ne akan wannan dana ka Annabi Yusuf. Imam Al-Qutubi rahimahullah yake akan fassara rata'a at-taharus wa at-tahafuz, wato ka aike shi tare da mu zamu yi kariya, ya bamu kariya, mu ma mu bashi kariya, ba zamu yadda da wani abu ya same shi ba. Akwai qira'o'i karkashin wannan, akan karanta yarta wa yal'ab kamar yadda muke gani, wato kusan jumhurul ulama ko kuma in ce kufawa sune suka karanta wannan qira'a yadda muke ganinta, yarta wa yal'ab. Ibn Kathir rahimahullah yakan karanta arsilhu ma'ana gadan yarta'i bi kasri al-ain wa yal'ab, yakan karanta haka. Sannan kuma akan karanta narta wa nal'ab, akan karanta wannan. Wato shi sa malamai suka ce duk kuma riwayar da aka dauka wannan babu laifi, saboda suna ɗaya daga cikin ainihin riwayatul ash ko ku qira'atul ash wanda aka samu. In ka ce arsilhu ma'ana gadan, aike shi tare da mu a gobe, da mu da shi narta wa nal'ab. Abu Amr radiyallahu anhu ya kasance yakan karanta narta wa nal'ab. Sai wani ya tambaye shi, yace yaya suka ce narta wa nal'ab, zamu yi sharholiyan mu mu yi wasa, shin ba annabawa bane? Sai yace a'a, ba annabawa bane. Ashe kenan kun ga qira'atul jam, akan iya karantawa da narta, akan iya karantawa da nal'ab, sannan kuma akan karanta yarta, akan karanta yal'ab. Amma dukkanin qurra masu karatu gaba daya sun tattaru akan cewa yal'ab wato bil jazm ne, da dauri yake zuwa, amma inda aka samu sabani a harakatu al-ain. Imam Nafi da Kufawa sun karanta da ya'un yarta wa yal'ab. Ibn Kathir yana karantawa narta'i wa nal'ab bi kasr al-ain. Sannan Kufawa sune suke karantawa yarta wa yal'ab kamar yadda muke gani a yanzu anan, zai yi wasa, zai kuma ainihin sharholi yasa, lalle mu kuma dinnan masu kariya ne. Idan aka ce arrata, yana daukan raqumma kamar da ne bayani, yana daukan sharholiya, yana daukan wasa. Wani mai hikima yana cewa a kufran ba'da raddil mauti anni wa ba'da ata'ika al-mi'ata rata'a, wato yace shin zaka kafirke bayan yanzu ka kare ni daga mutuwa, sannan kuma ka bani kyautan raqumma 100? Ashe arrata yana iya daukan raqumma, yana iya daukan sharholiya, yana iya daukan ci, yana iya daukan tafiya, yana iya daukan nishadi, yana iya daukan wasa, dukka dai gaba daya ka aike mu tare da shi, zai yi wasansa, zai yi sharholiya, zai huta, zai yi kiwo, lalle mu kuma dinnan masu kariya ne gare shi. Qala
qala inni la yahzuruni an tadhhabu bihi wa aqabu an ya'kulahu الذئب wa antum anhu ghafilun.
Qala ma'aifinsu sai yace sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inni la yahzununi, lallai zai sani bakin ciki, an tadhhabu bihi, tafiyan ku da shi wannan yaro nawa, wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b, sannan dadin dadawa baya ga bakin cikin tafiyar ku da zan yi, ina jiye masa tsoron kada kirkeci ya cinye mani shi, wa antum anhu ghafilun, alhali ku kun kasance rafkanannu, ko dai da kiwon ku, ko kuma da wasan ku, ko kuma da tseratayyan ku, ko kuma da ainihin musabakar ku, kar ku zo a lokacin da za ku shagalta ya zamana cewa kerkeci ya cinye mani wannan danawa. Malamai sai suka ce anan, wato annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yaqub alaihi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi abin da yara ba su sani ba, domin a can gaba kaɗan ka koma da kanshi yana gaya musu, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, na san abin da ku innan ƴaƴayena ba ku sani ba. Don haka sai ya ba su labarin abin da zai faru, alhali su ba su san abin da zai faru ba. sai suka riki wannan a matsayin wata hujja, suka riki wannan a matsayin wata dama wanda za su kafa hujja su ce to dama baba ya ce yana tsoron kaza, tun da ya ji tsoron kaza to ga abin ya faru. Malamanmu suka ce rahmatullahi alaihim, idan muka duba za mu ga wato ya kafa hujjoji ne guda biyu da yasa ba zai ba su wannan yaro ba. Na farko zai yi bakin cikin rabuwa da shi, na biyu yana jin tsoron kada kirkeci ya cinye wannan yaro. Amma kaga da suka tashi saboda sun san cewa suna kullatan wannan yaro, ba su iya ba da martani akan bakin cikin baba ba. Bakin cikin da yace zai yi ba su ce to baba ga abin da za a yi ba, amma magana ta biyu da yace ina jin tsoron kada kirkeci ya cinye ta, da suka tafi suka je suka dawo su suka kafa hujja da wannan magana ta cewa ai annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yusuf kirkecin nan da kake tsoro hakika yanzu ya riga ya cinye ta. Kaga ashe kenan annabin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su labarin abinda zai faru gabanin abin ya faru. Idan muka koma a larabci, a babi na fa'ula yaf'ulu yakan kasance lazim ne ko qasir a wurin malaman nahwu, baya buƙatar maf'ulun bihi. Amma a lokacin da aka aro shi ya koma babu nasara yansuru, a lokacin ya ta'adda yakan kasance mujawid, wato yakan nemi maf'ulun bihi. In ka koma can cikin suratul anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar, yahzunu ala wazni yaf'ulu, saboda ya tashi daga babin fa'ula yaf'ulu ya koma babin nasara yansuru. Don haka sai ce inni la yahzununi, zai mani bakin ciki ba zan ji daɗi ba, saboda ba babin fa'ula yaf'ulu bane, ya tashi ya koma babin nasara yansuru. Har wa yau akwai daga cikin makaranta ko da kire qira'a ce shadda yadda malamai suka dauke ta, Ibn Kathir da Nafi da Abu Asim da Abu Amr da Asim da Hamza da Ibn Amir rahmatullahi alaihim sun karanta bil ham wa akhafu an ya'kulahu dhi'b, sun tabbatar da Hamza. Amma kaman Abu Ja'far da al-Imam al-Allama Shayba rahmatullahi alaihima su sun karanta ba tare da Hamza ba, sukan ce wa akhafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun, ina jin tsoro kada kirkeci ya cisa alhali ku dinnan kun kasance rafkanannu a lokacin da kuka je kuna wasannin ku. Gashi na
qalula in akalahu dhi'b wa nahnu usbatun inna idan laqadirun,
qalu sai suka ce da mahaifin su la in akalahu dhi'b, wallahi ya baba idan muka tafi farautar mu koko a tseratayyan mu koko wasan mu na mashi har muka bari kirkeci ya cinye kanin mu danka Yusufa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu usba, alhali mu dinnan jama'a muke dunkulallu karfafa matasa zarata tsayayyu, inna idhan la khasirun, lalle mu din a wannan lokaci wallahi mun yi asara, baba mun tadi, baba mun lalace, baba mun wudakanta. Mun tabbatar maka, mun gaya maka wallahi abinda zai ci wannan yaro naka wallahi sai dai abin da ya karar da mu ya baba. A cikin qira'atul shawaz akan karanta wa nahnu usbatan bil fathi, Imam Ibn al-Anbari rahimahullahu yace wanda ya karanta bin nas to akwai wani taqdiri da ake kaddartawa mahdhuf, bi ma'ana qalu la in akalahu dhi'b wa nahnu najtami'u usbatan inna idhan laqatirun, ga wanda ya karanta bin nas. Amma qira'a ce ba ta daga cikin qira'atul ashr waɗanda suka shahara a wurin manyan malaman nan guda goma. Na'am.
Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
Allah subhanahu wa ta'ala yanzu anan ya gaya mana inda suka cimma matsaya, wato sun tabbata yanzu sun kawo shawarwari ne guda uku, suka ce uktulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin, ko dai ku kashe sa ko kuma a ku dauke shi ku kai shi wata ƙasa inda yake zai rabu da fuskar mahaifinku, sai ya zanto fuskar mahaifin ya tabbata gare ku ne kadai, ku zai gani, ku zai ji dadi, ku zai yi marari. Shawara ta biyu kenan. Shawara ta uku ce a'a mu jefa shi a cikin ghayabatul jub, yadda na faɗa jim kaɗan إمام قتادة رضي الله عنه ياتي إذا أكتي غيابة الجب وتكوغو ريجيا وتريجيا كي وتتكي بيت المقدس ولم يهكي ما يناتي و فإن أنا يوما غيبتني غيابتي كاغا غيابتي الغياب أبن ديك إدو بي غني إن أنسان يا أمقوي إدو بزئي غني سبا فسيروا بسيري في العشيرة والأهل وتأتي ألوكة دنفقو يزمان بازاكو غني با إذا نننا نكياني ميني بزي غني با to kuje ku yi tafiya da irin tafiyar da nake yi a cikin dangi da kuma iyalina wani mai hikima kuma yana cewa la in kunta fi jubbin 80 qamatan wa ruqita asbab as-sama'i bi sullami yudrikka al-maut wato in ka kasance a cikin kogon rijiya kogonni har kogo 80 la in kunta fi jubbin ka kasance cikin kogon rijiya 80 qamatan wato ainihin qama shekaru 80 a cikin ta ya zamana cewa wai kana gujewa mutuwa to in lokacin mutuwan yayi za ta shigo cikin kogon rijiyar za ta same ka don haka yanzu sai suka yi ittifaqi wani mai hikima kuma yana cewa alafal basa shahrayni aw nisfa salithin ana za kuma qad ghayyabatni ghayabiya wato alghayaba abinda ido bai gani aljub ita ce rijiya mai kogo yanzu sai aka yi ittifaqi gaba daya suka ce ba za mu kashe Yusuf ba ba kuma za mu kai shi wata kasar da ba wanda ya san sa ba abinda zamu yi zamu nemi tsohuwar rijiya ce mai kogo mu je mu sanya shi a ciki shine alqur'ani ke ba mu labari falamma zahabu bihi a lokacin da suka tafi da annabi yusuf wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljub sai suka tattaru gaba daya suka ce mu sanya shi a cikin kogon rijiya wa auaina ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha allah subhanahu wa ta'ala yace muka yi masa wahayi akan cewa da sannu zaka ba su labarin wannan al'amari nasu dinnan wahum la yash'urun alhali su kansu ba su san cewa ya aka yi ka samu wannan labari ba Imam as-Suddi rahimahullahu da shi da waninsa sun ambato maganganu daga cikin Isra'iliyat wadanda yake babu laifi ana iya gaya wa mutane su an ce a lokacin da suka fito annabi Yusuf babu yadda bai yi ba akan su yi hakuri su duba girman Allah su duba kankantansa su duba shekarun baba su duba son baba da yake maka su duba zumunci su duba son Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yi hakuri su yi afuwa abinda suka ga dama su janye wannan batu babu inda ya samu sassauci sai wurin mutum daya wanda ake kiran sa Yahuda in ya kama wannan ya hantare shi in ya kama wancan ya dake shi wa in kana a cikin isnadin Suddi rahimahullah akwai asbat bun nas shi ko an ce mutum ne kana yaktubu haditha yakan rubuta hadisin sa da kansa wato wannan yana daga cikin alfazu aljarh awrin malaman aljarh wa ta'dil in suka fadi wannan wato mutum wanda yake bai tantance ai riwaya daga gare sa ba amma kamar da na fada isra'iliyat ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hadithu wa an bani isra'ila wala haraj an ce a lokacin da suka zo sai suka tuɓe masa riga annabi yusuf ya roke su suka mammare shi aka ce da suka jefa shi a cikin wannan rijiya Allah subhanahu wa ta'ala sai taimake shi sai darab ya kama irin kun san akwai matakalai da ake yi domin sanya kafa dan sauka rijiya ko kuma don shiga sarab sai ya kama wani bangare daga wannan aka ce sai suka sa sanda suka buge hannunsa ya fada da ya fada sai ya fada cikin ruwan tanjam ya samu ya fito yana ta nema har sai da ya tsaya akan wani dutse da ake kiransa rahufa kun san rijiya idan ta tsufa akan iya samun dutse a cikin ta wanda da wannan dutsen ake iya gane zurfin rijiyan koko samuwar ruwa a ciki koko rashin sa to da larabci wannan dutsen ana kiransa rahufa sai ya tsayo akai ba su ganin sa saboda tsananin nisan rijiyan kamar irin rijiyoyin Katsina irin Sokoto misali kasan suna da tsawo misali irin rijiyoyin Niger in ka je zaka samu jaki ne ma akan nada ma ainihin igiya wanda zai take waye domin ya samu ya dibo ruwa saboda tsawon rijiya da suka jefa shi baya ganin su ba su ganin sa aka ce sai su kira sa sai su ce Yusuf sai ce na'am yana tunanin ko zai samu sassauci ko tausayi sai su ce shegen bai mutu ba iyadan billah sai su dauki duwatsu aka ce sai su yi masa rugudan duwatsu a cikin wannan rijiya sai su sake kira Yusuf sai ce na'am bai mutu ba duk dai irin kokarin da za su yi ba su fasa kira ba bai fasa amsawa ba da suka gaji suka tabbatar da cewa dai ba zai iya fitowa ba saboda zurfin wannan rijiya yanzu sai suka fidda tsammani suka ce to shikenan mu bace sai mu zo mai tunanin yanzu menene ya kamata mu gaya ma baba mai zamu ce da baba a larabci a wurin kufawa wato da lamma da hatta idan ta zo jawabin su sukan sadar da ita da ainihin wawu kamar yadda zamu gani a wurare a cikin alqur'ani hatta idza jaa amruna wa farat an-nur kaga wawun ta hadu da jawabi na hatta haka kuma hatta idza jaa'uha wa futihat abwaabuha wawun ta tsayu a jawabi na hatta wannan yaran kufa ne amma su basrawa wato idan jawabi ya tsayu a bayan hatta ko lamma ba su sanya masa wawu amma kaga anan qur'ani sai sauka da yaran kufa falamma zahabu bihi sai ce wa ajma'u asali a wurin basra inda ba qur'ani bane sukan ce falamma zahabu bihi ajma'u kaman kace falamma ataituhu dakhaltu alai a wurin basrawa amma a wurin kufa za su ce falamma jiituhu wa dakhaltu alai wannan wawun ana kiranta za'ida ina fata muna fahimta to alqur'ani sai amfani da irin wannan yare na ainihin abin nan kufawa sai ya sauka wato halaccin kenan wawun tana iya tsayuwa bayan hatta koko bayan lamma a don haka umrul qais a lokacin da ya tashi shi ma ya san irin wannan magana sai ce falamma ajazna sahatal ayyi wantaha falamma ajazna sahatal ayyi wantaha bina batnu khaftin zi qifafin aqanqali shahid shine falamma ajazna sahat al-hayyi wantaha ya kawo wawun wato da yaran basura ne sai ce falamma ajazna sahat al-hayyi intaha ba sai ya kawo wawun ba don haka wannan yaran kufa ne duk wanda mutum ya fada in ba qur'ani bane wannan babu laifi a cikin sa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka yi masa wahayi malamai sai suka saba wannan ha'un din tana komawa ne zuwa ga waye shin tana komawa ne ga shi annabi yaqub baban annabi yusuf sallallahu alaihi wa sallam Allah yayi masa wahayin irin abinda ƴaƴansa suka yi da ɗaya daga cikin ɗansa wani wasu daga cikin malamai sun bada wannan abin nan ainihin tafsiri amma da'ifi ne tafsirin bai da ƙarfi sosai in kace ha'un tana komawa ga annabi yaqub wato tafsirin siyakin maganan ba zai ƙarfafi wannan magana ba malamai na biyu suka ce ƙungiya ta biyu suka ce ilaihi wato ha'ul din tana komawa zuwa ga annabi yusuf wannan kuma shine ra'ayin da yake yafi inganci aka yi masa wahayi cewa da sannu kai innan zaka ba su labari bayan wani lokaci a lokacin da su ma ba su san inda suke ba to sai malamai suka sake sabawa shin wannan wahayin wahayi ne na haƙiƙani koko wahayu ilham domin ma'anan wahayi yana daukan ma'anuna da dama alwahyu yana daukan rubutu alwahyu yana daukan ishara alwahyu yana daukan ilhama misali kaman tururuwa can Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun malamai sun yi ittifaqin cewa wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa tururuwa wato anan abin nan kudan zuma ba wai ainihin wahayi bane irin na annabawa wahayu ilham wahayi ne na ilhama don haka to shin wannan wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi yusuf wahayi ne na ilhama koko wahayi ne irin wanda ake wa annabawa wasu suka ce wahayi ne na ilhama amma wannan ra'ayi yana da rauni kwarai wasu suka ce a'a wahayi ne irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabawa hujjan su anan su wancan kungiya na farko suka ce a'a to ai ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa dan yaro wahayi sai mu ce to wannan magana ta ku ba ta da karfi saboda ga qur'ani ya tabbatar da cewa annabi yahya Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayi lokacin yana dan kankani ya yahya khudh alkitaba biquwwa wa atainahu al-hukma sabiyya Allah yake mun bashi annabci tun yana dan yaro ga annabin Allah Isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ata bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhti haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أدهك كينا Allah subhanahu wa ta'ala yana iya baiwa yana iya baiwa mutum annabci tun yana dan kankani kamar yadda ya baiwa Yahya kamar yadda ya baiwa Annabi Isa sallallahu alaihi wa sallam ashe kenan kun ga wahayi anan wahayi ne ainihin haqiqani ba wahayi na ilhama ba Allah ya wa annabin sa Yusuf wahayi kamar yadda yake wa sauran annabawa cewa karka damu Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ka kuma da sannu zaka baiwa waɗannan mutane labarin irin waɗannan abubuwa da suke aukuwa malamai suka ce karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wahum la yash'urun alhali suma basu san labarin nan ba sai malamai suka tafi matafiya guda biyu shin la yash'urun ba su san cewa kai ne Yusuf ba wasu malamai sun faɗi wannan magana ko ku a'a wahum la yash'urun su dinnan ba su ma sanin cewa an maka wahayin ba saboda a lokacin da aka yi masa wahayin ai ba su sani ba sannan kuma lokacin da zai ba su labarin ai ba su sani ba to dukkanin maganganun guda biyu suna da mashiga in ka ce alhali ba su san an maka wahayi ba wannan magana tana da mazauna saboda ba su san an yi wahayin ba alhali zaka ba su labari su ma din ba su san zaka ba su labari ba wannan magana duk kusan abu ne guda daya ba su sani din ba ba su kuma san an maka wahayi ba kuma kai din nan zaka ba su labari na Abu Huraira radiyallahu an da Hassan da kuma ainihin Al-A'mash suna karantawa waja'u abahu mu'sha'an bi dhammil 'ain ko da dai qira'a ce shadda kamar yadda malamai suke fada amma abin da yake yafi shine isha'an bi kasr al-'ain sannan akan ce asha'u akan ce isha'u in an ce isha bi kasr al-'ain ma'anan sa sallar isha sallan ta tsarraquma amma idan aka ce al-asha'u wato shine abincin dare shine dina kenan kamar da tura suke cewa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan sallar isha'i ta hadu da kuma abincin dare idastama al-isha'u ma al-isha'i faqaddimu al-isha idan sallar isha'i ta hadu da abincin dare to ku gabatar da cin abincin dare sannan ku je ku yi sallar isha'i saboda karka tafi ka je sallah kana tunanin abin da zaka ci sannan wabittali ita sallar isha'i tana da waqti lokaci mumtad mai tsawo har can sulusi ɗayan ukun dare zaka iya sallatan isha'i don haka sai aka ce in an kawo abinci ga kuma sallar isha'i tayi jingina sallar ka je ka ci abinci domin ka samu ka bauci Allah subhanahu wataala a yadda ya dace ka bauce shi waɗannan mutane ƴan uwan annabi Yusuf ja'u abahum isha'an yabkun sai suka zo ma babansu lokacin isha'i suna rusa kuka ka duba makida malamai suka ce abinda yasa suka zo lokacin isha'i domin zai fi zama musu hujja kankarfa cewa wallahi ai mun kai ruwa rana mun kai guru mun kai mari wannan dalili shine yasa muka ma jinkira muka makara muka yi jinkiri ba mu iya samu mun dawo akan lokaci ba saboda inda sun dawo gida da sauran rana ai kaga ba wanda zai tuhume su za a tuhume su cikin sauki za a ce ba gaskiya kuka faɗa ba wannan magana yaya za a yi to me yasa ka tuhumar za ta yi yawa amma sai suka yi jinkiri sai suka zo lokacin sallar isha a lokacin da duk wanda zai gansu za a ce lallai an kai guru an kai mai ina fata muna fahimta idan ka koma cikin i'rabi isha'an malamai suka ce zarfu zaman ne saboda shi kuma in kana so ka gane sa tsakaninta da zarfin makan to ka shigar da aina da mata idan ka ce ainal qittu ina kyanwa fauqal minzada tana sama to kaga fauqa din nan zarful makan amma zarful zaman idan ka shigar da mata mata ja'u abahum yaushe suka zo wa babansu isha'an lokacin isha'i yabkuna din nan kuma zai zama hal na ad-damir fi ja'u nakiwa waja'u abahum wannan wawun din yabkuna halun ne minhum ai ja'u abahum isha'an bakin sun zo wa baban su lokacin isha'i suna rusa kuka. A lokacin da ya ji kukan su sai ya fara tambayan su, shin kun yi asaran ainihin bisoshi ne? Suka ce a'a. Wani mutum ne daga cikin ku ya salwanta? Suka ce a'a. Baba zauna dai tukunna abin, ba za mu iya baka labari a tsaye ba. Sai ka zauna, mun zauna, mun yi tozali, mun yi musayan yawu, mun goga gemu da gemu, sannan za mu iya fahimtar juna. Amma a yadda muke a haka, kai yanzu ka rude, mu ma yanzu muna cikin tashin hankali, ba za mu iya baka labari ba sai ka zauna hayyacinka ya dawo. Gashi nan.
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
سوكا تي قالوا سوكا تي يا أبانا يا كي بابامو إنا ذهبنا للي هكيك أمو منتفي نستبق منت إرتيا ما لم يسن فسر أنا نستبق دا فسر سريد داما akace nantabilu wato muna ainihin jefayya, muna amfani da mashi ko ko ainihin kibiya, wannan ya jefa wancan ya jefa. Wanda ya faɗi wannan magana shine Abdullahi dan Abbas da Ibn Qutayba radiyallahu anhuma. Imam Suddi yake a'a inna zahabna nastabiqu mun tafi nashtaddu, muna tsere ne bisa kafafunmu, wannan ya gudu wannan ya tsere ma wannan. Fassara ta biyu kenan. Sannan Imam Muqatil radiyallahu anhu yace a'a inna zahabna nastabiqu ay natasayyadu muntafi muna farauta. Duk kowanne daga cikin fasarsarin nan in ka fassara yana da makama a cikin addinin musulunci, kamar da zamu yi bayani jim kadan. Inna zahabna lallai haqiqa mu muntafi nastabiqu, ko dai muna tsere bisa kafafunmu nastabiqu, ko ko a'a muna jefayya da masoshinmu, ko ko a'a nastabiqu muna tseratayya da dawakanmu. Duk wanda ka fassara yayi. Wa tarakna yusufa inda mata'ina, sai muka bar yusufa a wurin kayayyakinmu da rigunanmu. Fakalahu dhib, kerkekin da ka fara alamta mana shine yazo ya cinye shi. Shine malamai suka ce kaga anan wato sun samu makama. Tunda dama ya riga ya ce musu ina jin tsoron kerketi, tunda baba na tsoron kerketi, mu dawo mu ce kerketi ne ya fada masa. Muna fahimta? Fa kala hubbe kerketi zai cinye sa. Wa ma anta bi mu'minin lana, kai baba ba za ka zamo mai gasgata mu ba. Walau kunna sadiqin, ko da mu mun kasance masu gaskiya ne. Wa ma anta bi mu'minin lana, baba ba za ka yadda da abin da muke faɗa ba. Walau kunna sadiqin, ko da mu mun kasance daga cikin masu gaskiya ne. Saboda so da kauna da shauki da marari na ɗanɗan nan naka ya riga ya kulle maka idanu, don haka duk abin da za mu kawo na gaskiya ba za ka iya gani ba. Daga nan muke iya fahimtar wata magana guda ɗaya. Idan mutum ya zo ya same ka ya ce da kai, to malam ina son baka shawara, duk da dai na san ba za ka yadda ba, to sai ka sa mishi babban alamar tambaya. Don shi mutumin Allah wanda zai kawo maka abin baya tantaman shi dai tsakaninsa da Allah zai gaya ma, ko ka yadda ko kar ka yadda, ko ya ma ko bai ma ba ya faɗa. Amma kaji mutum ya ce, to dama ni tuntun ina son gaya masa, amma na ji tsoron saboda ka san ga yadda nake can ga can ga nan, ji maganan da kun da kawai, sai kai masa ta kafirai. Wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyyi wa yaquluna huwa udhun, ai kawai mu ji ta nan ya fita ta nan. Kaga abin da suka yi kenan. To ana alamta mana cewa lokaci yayi, idan Allah subhanahu wataala ya mana ararai zuwa gobe za mu maimaita wannan aya to ta 17 mu dan yi bayani a kanta, sannan mu ci gaba daga inda muka kwana insha Allah. Abinda muka faɗa daidai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana. Kowa cikinmu da bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa. Marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti, maza ko mata, manya ko yara, Allah ka ba su lafiya. Wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu. Mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya. Allah ka kare mu sharrin gobara. Allah ka kare mu sharrin fari. Allah ka bamu damuna mai albarka. Abinda muke iyawa Allah ka huwace mana. Wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana. Abinda ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganinsa. Don mutumin da aikinsa kisan mutane ne, Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa. Wanda ya fitine al'umma, Allah ka fitine shi. Don mutumin da ya hura mana wuta, Allah ka hura masa. wanda ya hana mutane zama lafiya Allah kakkaba shi ya zauna don mutumin da yake kiyayya da mu in zai gane shiri Allah ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka maida shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi